العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إمام سمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shine ya dan wannan rana ta Laraba wanda yau 27 ga watan Ramadan hijiran manzon tsira alaihi salatu wasalam daga Makka zuwa Madina 1441 wanda kuma ya dace da 20 daidai ga watan 5 miladiya 2020. Wannan zama namu na yau shine zama na 27 a cikin wannan litafi mai tarin albarka مجالس شهر رمضان نال إمام العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى واندا منكمل مجلسينا قوم شاهدو يوضا متاشي مجلسينا قوم شابيا واندي تي المجلس الخامس عشر مجلسينا قوم شابيا في شروط المفطر بالمفطرات وكم شروط الفطر بالمفطرات yace wannan shine majalisi na 15 fi shurutul fitri wanda yake bayanin sharadin karewar azumi bil mufassirat da abubuwa da suke kare azumi ma'ana shin duk abin da yake kare azumi da ya faru shikenan azumi ya tafi wa ma la yufassiru kuma wannan bali zai yi magana akan abin da baya kare azumi wasu suna da kuma zai kare azumi وما يجوز للصائم كما وانا بابي زي بياني اكان ابني اهلان تغني ازوي وكابين صوما وانا بابي اخوي انتبوي دلام امسا يتبوي فرقويتي ما لمنيني وكنتين لغا سونا دا ازمي زوا باين ازمي كمار متمن ليكي دا حالي ينكا لابو اساتم فرقو اما سبو دا يازو تيكين ازمي sai ya daga zuwa sati na biyu saboda ya zama bayan sallah wannan ya sallu a sunna manzo Ali sallallahu alaihi wasallam shi iyakance wannan kwana 7 cewa shi dan da aka haifa kamar abin jinginarwa ne da abin yankansa za a yanka ranan 7 kuma a aske kansa a bada sadaka da abin da yake kan gurgudan nauyin gashin sa lokacin da ake auna nauyi da zinari da azurfa abinda yazo a wani asar idan mutum bashi da abinda zai yanka a ranar 7 to shikenan idan ya samu a sati na biyu sai ya yanka idan bashi da abinda zai yanka har zuwa sati na biyu to shikenan sai ya yanka a sati na uku idan sati na uku ya cika mutum bashi da abin yanka to shikenan ya fadi a kansa koda ya samu wadata to wannan abin ya riga ya fadi a kansa to amma sai kaga cewa saboda an saba sai an wannan hazuwa an yi wane ne kawai shi kenan sai a saba ba sunna saboda al'ada saboda ko wannan gaskiya ba daidai bane ba in sun ga dama za su isa to shikenan taron su na mata sun saka shi rana kaza amma a tabbatar ranar 7 din nan shine ranar da aka yanka wannan rago kuma aka bayyana suna ba wai a daga yanka rago da marka suna a ce sai ranar da aka ga dama ba lokacin da azumi ya wuce wannan ba daidai bane abin da ya kamata kullum fahimta a wannan ƴaƴan nan da muke haifa muna so su yi albarka kuma daga cikin dalilan da ya suke albarka akwai ɗabbaka hukunce-hukuncen shari'a da ta gindaya mana a lokacin haihuwa to wannan ya kamata mu kula da shi da kyau a wannan yake cewa dan Allah malami ne da hukuncin azumin mutumin da aka sanar da shi cewa saura minti ɗaya ko biyu rana ta faɗi amma sai ya bari ya buɗe bakinsa in har ya tabbata ya buɗe bakin rana ba ta faɗi ba ya karya azuminsa da gangan kuma dole ana jin sa ramuwa amma an tabbaka masa majalisi abin nan mazhabin malikiya ma sai yayi kafara banda wannan yace malin idan mutun ya tashi a makare gab da fitowar alfijiri shin zai iya yin sahur tinsa ko kuma a kura zai yi tunda lokacin ba zai isa yayi sahur din ba har ya gama kafin fitowar alfijiri akwai bambanci tsakanin mutumin da ya tashi a makare gurin lokaci da kuma mutumin da shi yana cikin yin sahur din lokaci ya gure mutumin da shi bai yi aune cewa lokaci ya gure ba ya zo masa wurin yana cikin yi ko dai wani ya zo ce kai wani lokaci baya riga ya gure kuma shi ko kuma shi da kansa ya ankara ko kuma ya ji ana kiran sallah to wannan shari'a ta ba shi dama ya kammala sahurinsa domin shi ya soma da tabbacin cewa yana da yarwan lokaci to wannan amma hadisi ya ce in ya zama ɗayan ku yana cikin sahur sai ake kiran sallah ga ƙwaryarsa a hannu to kada ya ajiye sai ya kammala biyan buƙatarsa to amma shi mutumin da ya zamo cewa dama ya tashi a makare to ya danganta idan kamar yanda ya faɗa lokacin ya tabbatar ba zai ishe shi ba to gara ya haƙura in lokacin nan zai ishe shi ya ɗan kurɓa ruwa ba sai ya ci wani abu ba to shi ke ne kurɓa ruwa ya haƙura Allah ne ya jarabe shi da wannan idan ya zamo cewa yana ganin lokacin zai ishe shi ya ci sulufin abincin to shi ke ne ya ci sulufi ba sai ya ci sauran su tsani ba saboda ka ya danganta dai da irin yadda ya samu kansa. Wannan ne a taƙaice shi ne yanzu tambayoyinmu na yau. Wannan majalisi namu na 15 mun faɗi unwaninsa, ma'ana shi ne sharuɗɗan karewar azumi da abubuwan da suke karya shi, da kuma bayanin abin da ba zai karya azumi ba, da kuma bayanin abin da ya halatta ga mai azumi. Bayan malam ya yi doguwar muƙaddima sai ta ikwani ya ku ‘yan uwana musulmi, innal mufassirati sabiqa, abubuwa da suke karya azumi wanda bayanin su ya gabata, ma'adal haiza wan nifas, banda jinin al’ada banda jinin haihuwa, sun samu a mace abubuwa guda bakwai, to duk sauran nan in banda jinin haihuwa in banda jinin al’ada sai ma da ya sake zaro su abubuwan da aka ambata. Ya ce wahiyar jima shi ne saduwa da mace, wani inzal da kuma fitar da mani bil mubasharati, wato mutum ya zama ya taɓa jikin mace har ya fitar da mani, wal akal wa shurb da kuma ci da sha, wa ma fi ma'anahuma da kuma abin da ya ɗauki hukuncinsu, wal hidamatu da kaho da muka ambata, wal ƙaiƙu da kuma ƙaƙaro amai. To duk waɗannan da muka ambata la yufassiru sa'ima shay'un minha, ɗaya daga cikinsu ba zai ɓata azumin mai azumi ba illa idza tanawalaha, sai in yayi amfani da wannan abun aliman yana sane, zakiran yana tune, muhtaran kuma da zaɓinsa. Hadhihi thalathatu shurutin, in muka duba wannan sharuɗa ne guda uku. Ba wai da zarar mutum ya yi abin ɓata azumi za mu ce azuminsa ya ɓaci ba, sai idan waɗannan sharuɗa guda uku sun cika. Na farko shi ya sani a shari'ance wannan abin idan aka yi shi ya ɓata azumi yana da sani. Sannan abu na biyu yana tuni, ta yiwuwa ya sani amma kuma yanzu bai iya tunowa ba, to kaga wannan wani abu ne daban. Sannan kuma ya zamo shi da zaɓin kansa ba shi da samu sa kai ba, ta yiwuwa ya san kaza zai ɓata azumi kuma yana tuna bai manta ba, to amma sai aka zo aka fi ƙarfinsa aka tilasta shi aka ce sai ya ci abinci ko sai ya sha abin sha ko sai ya yi wani abu da yake ɓata azumi. To duka waɗannan sharuɗa uku in ba su cika ba azumi bai ɓaci ba. To shi ne sai malam yake cewa asharuɗul awwal, sharaɗi na farko daga cikin sharuɗan karyewar azumi da ɗaya daga cikin abin da yake karya azumin, an ya kuna aliman, mutum ya zamo masani ne. Idan muka ce masani ba wai sai wanda ya samu tattafai da yawa mai ba da fatawa ba, duk abin da ka san hukuncinsa to ka zama malami a wannan ɓangaren. Ya ce fa in kana jahilan, in shi wannan mai azumi ya zamo marashin sani, lam yufsir, to bai karya azuminsa ba, liƙaulihi ta'ala, saboda faɗin Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul baqara, a cikin suratul baqara da yake cewa rabbana la tu'akhidna, ya Allah kada ka kama mu, in nasina, idan muka yi mantuwa, aw akhtana, ko kuma ya zama mun kuskure. Qala Allahu, Allah da kansa sai ya ce qad fa'altu, na aikata, ma'ana na karbi wannan addu'a. Wa qawlihi ta'ala, da kuma faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, dace walaysa alaykum junahun fima aqta'tum bi, ba ku da wani laifi a cikin abin da kuka kuskure a cikin sa, walakin ma ta'ammadat qulubukum, abin da ke kama ku da shi shine abin da zukatan ku suka ganganta. Wa kana Allahu ghafurur rahima, Allah ya kasance mai yawan gafara mai yawan tunkai. Sai ce wa sawa'un, kuma duk ɗaya ne, kana jahilan bil hukmi shar'i, shin mutum ya jahilci hukuncin shari'a ne a wannan gafar? Ina misali, yace mithlu an yadhunna anna hadha shay'a, kaman mutum ya zaci cewa wannan abun ghairu mufassirin, ai ba mai bada azumi ba ne ba, shi a basarsa kenan, fa yaf'aluhu, sai ya aikata shi. Kaga a nan ya jahilci hukuncin shari'a, aw jahilan bil hal, ko kuma ya jahilci halin da ake ciki, ayil waqt, ma'ana ya jahilci lokacin da ake ciki. Ina misali, yace mithlu an yadhunna anna al fajr lam yatlu, misali mutum ya zaci cewa al fajr bai fito ba, fa ya'kul, sai ya ci gaba da cin abinci, huwa taliqun, al hali al fajr kuma ya riga ya fito. Kaga a nan shi iya sanin sa da tunaninsa, alfijiri bai fito ba, wala Allah ba shi da agogo, wala Allah hadin ya rubuɗe gari, wala Allah yana nesa da wanda zai faɗakar da shi, shi dai bai yi zaton haka ba. To amma sai ya bayyana cewa alfijiri ya fito, shi kuma ya ci abinci ba ya fito alfijiri. Aw yadhunna anna ash-shamsa qad gharabat, ko ya zaci cewa rana ta faɗi, fa ya'kul, shikenan sai ta abinci, wa hiya lam tagharu, alhali ita kuma rana ba ta faɗi ba, falla yuftir fi dhalika kullihi, to anan azumin sa bai faɗi ba a cikin wannan abubuwa da muka ambata. Kunga anan jahiltan hukuncin shari'a akan abu, ko kuma jahiltan lokaci. Sai yake cewa da mafi sahihain, saboda abin da ya zo a cikin Bukhari da Muslim, an Abi ibn Hatim radiyallahu an, daga sayyidina Abi ibn Hatim Allah ya kara masa yadda, kale yake cewa lamma nazalat hadhihi al-aya, yayin da wannan aya ta sauka, hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad, Allah ya ce wa kulu wa sharabu, kun samu ku ci ku sha, hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad, har sai farin zari ya bayyana gare ku, min al-khayt al-aswad, daga bakin zari, ma'ana sai kun iya tantancewa tsakanin wannan biyu. Yake to da wannan ayar ta sauka, amattu idza iqalaini, kawai sai na nufi wasu igiyoyi guda biyu, mun sai iqal shine wato akala, igiyar da ake daure raƙumi da ita. To shi Abi ibn Hatim sai ya samu igiyoyi guda biyu, ahadihima aswad, ɗaya baka, wal akhar abyad, ɗayar kuma fara, faja'altuhuma tahta wisadati, sai na saka su ƙarƙashin fulona, wajen an to an zuri ilaihi ma, sai na ci gaba da kallonsu, ma'ana yana sahur yana kallon wannan igiyoyi, shin zai iya bambance wannan fara ce wannan baka ce? Ya ce ina ta kallo, falamma ta bayyana liyar abyadu min al-aswad, yayin da fari ya bayyana gare ni daga baki, ma'ana na iya tantance su a sabtu, shi kenan sai in kame. Falamma asbahtu, to na waye gari, gadautu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbartu bil ladhi sanatu, sai ne sammako zuwa manzo alaihi salatu wasalam, sai na bashi labarin abin da na aikata. Ma'ana shi sayyidina Abi ibn Hatim ba wai so dai wannan ba, shi idan ya aje wannan igiyoyi guda biyu kusa da shi, yana cin abinci yana kallon su, kuma su wannan lokaci nasu ba ma fice dogare su a cikin ɗakuna ba, dan hatta masallacin manzo alaihi salam ba ku cida, saboda haka suke. To yana cin abinci yana kallon igiyoyi guda biyu, ba zai daina ba sai ya ga ya ce zai yi tantance su, to kuma ya fito sai ga sha gari ya waye ya yi haske sosai, to wani abin sai ya dage shi. Yake cewa sai ne wasan mako zuwa wannan manzo Ali sallallahu alaihi wasallam sai na bashi labarin abin da ya faru wasu malamai suka ce wannan ba shine shi kadai yayin wannan ba ma'ana ba zai bi na cin kadai wannan ba wasu malamai cikin safan sun fahimci aidin wannan fahimta irin tasa faqala annabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi yace inna wisadataka idan la ariyyu yace kai amma dai wannan filo naka yana da fadi in kana al-khayrul abyadu wal aswad tata wisadataka in dai har wannan farin zare da bakin zare za su zama karkashin funan ka kai wannan filo naka yana da fadi inna ma zaka bayadun nahari wa sawadul layl ai abinda ake nufi hasken alfitiri da kuma duhun dare ma'ana idan ka tantance cewa mun fita daga duhun dare mun shigo cikin alfitiri to shikenan lokacin kamewa yayi kun ga anan sahabi ne balarabi ne kuma abucin harshe shi yasa kullum muke faɗa muke maimaitawa kamar yadda malaman mu suka faɗa mana suka maimaita cewa a hirdin mutum ya ce ya ɗauki hukuncin addini da mujarradin harshen larabci a Qur'ani ko hadisi kawai mutum saboda yana ganin shi ya iya larabci kawai shi kenan zai fassara aya da fahimtarsa ko ya fassara hadisi da fahimtarsa in ya zamo ma'abota harshen kuma a lokacin da ake sauke wahayin sun hari wata ma'ana kuma ba ita ce ake nufi ba aka yi musu gyara to ina ga yanzu da ya zamo ilimin addinin yayi nisa harshen larabcin ya riga yayi nisa ashe dole ne idan muna son tsira sai mun koma a bisa fahimtar magabata fassara Qur'ani da hadisi ya zama yadda sahabbai suka fahimce shi yadda almajiran sahabbai suka fahimta domin da su muke koyi ta fuskar addini saboda haka kenan ashe mujarradin sanin harshe ba zai sa mutum ya gano muradin Allah subhanahu wataala a Qur'ani ko muradin manzo alaihi salatu wasalam a cikin hadisi ba tunda dai ga sahabi ya fahimci kuskure kuma wannan ba shi ne kawai abu ɗaya ba za mu ga akwai irin waɗannan misalai a cikin Qur'ani da hadisi wanda sahabi zai fahimci kaza amma kuma dole a yi masa gyara misali ina tuna Qudama ibn Maz'un radiyallahu ta'ala anhu sahabi ne a lokacin sayyidina Umar in ban manta ba sai aka same shi yana ya sha giya aka ce lalle za a yi masa haji yace babu hujja da za a yi masa haji saboda Qur'ani ya bashi lafisi Allah yace laysa 'alal ladina amanu wa 'amilus salihati junahun fi ma ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus salihat thumma taqaw wa amanu thumma taqaw yace Allah da kansa yake faɗa yace babu laifi ga wanda suka yi imani suka ayyuka nagari a cikin duk abin da suka ci ma'ana suka tafi suka sha sharadi dai in dai sun yi imani sun tsoron Allah sun yi takawa sun yi imani sun yi kyawun aiki yace to shi menene bai yi ba yayi imani yayi yakin Badr yayi yakin Uhud kaza sai karanta wannan aya sukan sabai suka yi shiru aka yi gunsu na Umar sai na Umar da ya ji wannan hujja ta sai ce Ibn Abbas ba shi amsa sai ce wannan aya ta sauka ne yayin da waɗansu safai suka koka suka ce ya ma'aikin Allah yanzu ga haramcin giya ya sauka to me za ka ce akan sahabban da suka mutu suna shan ta kafin Allah ya haramta to sai Allah ya sauke wannan aya cewa wannan su ba su da laifi a wajen Allah domin mutum zai yi laifi ne yayin da Allah ya hana kaza kuma ya aikata yace to saboda haka kenan wannan hujja ce ga wanda suka mutu suna sha kafin a haramta kuma hujja ce akan waɗanda su kuma ainihin sun san haramta ba su daina ba sai da Umar bai yi masa haji ba saboda wata shubha da ya riga to wannan dai duk zai nuna mana cewa in mutum na son tsira ba zai yi wa Qur'ani ko hadisi hawan kawara ba haka kawai ya ainihin kakkarya shi da yake so kuma ya ce zai yi addini malam yake cewa faqada akala aliyun ba'da tulu'il fajr anan kun ga ali ibn abi hatim ya ci abinci bayan fitowar alfajr wa lam yumsik bai kame daga ci ba hatta ta bayyana lakum lahul khaytani har sai da wannan igiyoyi guda biyu suka bayyana gare shi ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء أما أقول من ذلك السلام بيتي مشي دي رام أزم أمك اللي أعلم ونهار الله لأنه كان جاهلا بالحكم دونيشي يا جاهل سعيد في من نهوكنش وفي صحيح البخاري يا بأسي صحيح البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دقا سيد جنا أسماء سيدنا أبو بكر الله قال مسيدا قال التسير أبطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من تأبنتي ألوك ثم منذ عليه الصلاة والسلام يوم قيم أوني نقادم عليه ثم طلعت الشمس daganan kuma muna cikin cin abinci sai ga rana ta fito ko dai suna cikin ci ko kun bayan sun kammala kun ga wancan lokuta nasu babu ci gaban kalandu irin na yanzu yanzu daga cikin taimakon da Allah ya mana ga kalandu nan ilimin falaki ya sa an tantance rana za ta fadi karfe kaza da minti kaza a rana kaza rana za ta yi zawali karfe kaza da minti kaza a rana kaza alfijiri kuma zai fito a lokaci kaza shi ma to su kawai da ya zama yamma ta lullube kawai sai suka dauka cewa rana ta fadi kawai shikenan sai suka ci abinci kuma kaga ta ce lokacin manzo alaihi salatu wassalam to shine sai yake cewa walam tabkur kuma ita Asma bata ambata annan nabi sallallahu alaihi wasallam amarahum bil qada bata ambata cewa manzon Allah sai ya ce salama ba لأنهم كانوا جاهلين بالوقت دومين سو سنجاهل تلوكتي ولو أمرهم بالقضاء يتي دا منزو عليه السلام يا أمر تيس دراموا لن نكيلا تودا أنتلا تولنوا لأنه مما توفر دوائي على نقله دومين ينادى كتن كنت دا واتو دليلي ذا سبقاتي سيوا wato abin nan a bukaci tirato da shi saboda muhimmancin sa ma'ana da ya faru to yadda bukatu na addini suke da ce an tiro wannan da tirato shi domin sai ya zama dalilin sun yawaita na bukatar ilimin tirato saboda muhimmancin sa bal yace ba haka ba qala shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala a cikin littafin sa haqiqatus siyam yace innahu yadda lamarin da sha'anin yake nakal hisham ibn qurwa hisham dan qurwa ya tirato wanda shine ahadur ruwatul hadith dai daga cikin wanda suka rawaito hadisin hisham dan qurwa ne qurwa kuma dan zubair ne mana dan nana asma kenan kaga shi hisham jikan ita na na asma ne wanda abin ya faru tattare da su kuma ɗaya daga cikin wanda suka rawaito hadisin ne ibn taymiyyah ke cewa ya tirato an abihi daga babansa shine urwa annahum lam yu'maru bil qada cewa da suka ci wannan abinci a bisa zatan rana ta fadi ba a umarce su da cewa ainihin sai sun rama azumi ba ba umarce su ba sai ce lakin sai dai mata alima bi baqa'in nahar duk lokacin da mutum ya san cewa rana tana nan ta wanzu ma'ana ba ta fadi ba wa anna ash-shamsa lam taghib ranan nan ba ta fadi ba amsaka hatta taghiba sai ya kame ya tsira da ta fadi ma'ana wannan abin zai iya faruwa ko da a halin yanzu agogo zai iya nuna wa mutum akasin abin da ya zata domin wannan hatala da ne akwai da zaka cewa yayi wahami sai ya kalle agogo ba daidai ba sai zo ya kwana kiran sallar magriba alhali rana ba ta fadi ba ko kuma agogo ya yaudare shi ko agogo masallaci ko agogon sa agogon nan ya zama yayi gudu kawai shi kenan yana zuwa shi kuma a guje a firgita kawai shi kenan sai kwana kiran sallah wani ma sai ya ga hamma ya danne hannu ma'ana lokacin ya wuce irin minti biyar ya dadu minti goma ya dadu to irin wannan babu laifi saboda haka idan ya zama hakan ya faru mutum yana cikin cin abincin sai yayi la'akari cewa ashe ni ne na fahimci kuskure ko kuma wani ya zo ya faɗakar da shi to wajibi ne daga rafi ya kame akwai kauli daga cikin maganganun malikawa su suna ganin cewa mutum zai rama azumi daya kuma amma ba dai zai yi kafara ba to amma fatawa mafi inganci shine abin da malam ya faɗa akwai ma wata ka'ida ta malaman usul suna cewa al-manhiyatu tasqutu bil jahli wan nisyan wal ma'murat la tasqutu bil jahli wan nisyan cewa abubuwa da aka hana mutum yayi to suna tsaraya ta fuskar mantuwa da kuma jahilci an hana mutum yayi kaza sai ya manta ya aikata wannan abu to wannan abun laifin ya tsaraya an hana kaza amma mutum ya jahilci an hana kaza kun ga sallah an hana mutum yi magana a cikin ta daga lokacin da mutum ya ce Allahu akbar ya kabbara harama to komai ya haramta wanda ake a wajen sallah hatta abinda aka wajabta maka a wajen sallah to zai haramta a cikin sallah misali haƙƙin musulmi akan musulmi akwai afsa sallama to duk lokacin da ka riga ka shiga sallah ko da ta farilla ko da ta nafila aka yi maka sallama ba za ka ce wa alaikum salam ba duk da cewa wannan abun wajibi ne a wajen ka to wannan ballantana kuma abin da ya shafi wato wasu abubuwa da ba wannan ba to kun ga akwai ɗaya daga cikin sahabbai Muawiya ibn Hakim as-Sulami radiyallahu ta'ala anhu sahabi ne shi bai san an hana magana a cikin sallah ba ya zo ya kabbara sallah da ya kabbara sallah shikenan sai wani sahabi ya ci shawar kawai sai Muawiya yake ce masa yarhamuka Allah sai wannan sahabi ya dan harare shi sai ce a daga na ce yarhamuka Allah kuma sai kake harara ta sai sahabi wanda yake dan dukan cinyar sa dan ya shiro sai ki ta a daga na matsa gai so a sha kuke ta dukan cinyoyin ku duk bai na cikin sallah yayi surutan sa yayi maganganun sa yana sallah bayan an kammala sallah sai manzo alaihi salatu wassalam ya kira shi yace inna hadhihi as-salata la yatlu fiha shay'un min kalamin nas inna ma hiya takbirun wa tahmidun wa qira'atul qur'an aw kama qala alaihi salatu wassalam yace wannan sallah da kake gani maganganun mutane ba sa kyautatuwa a cikin ta kawai ita kabarbari ne da gode ma Allah girmama Allah da karatun alqur'ani amma manzo alaihi salatu wassalam bai ce mai zai saki sallah ba gudun nan ya rakibal manhiyat ya aikata abubuwa da aka hana me yasa saboda ya riga ya jahilta to haka nan kamar yadda muka ambata mantuwa mutum ya zamo cewa ya manta to duk lokacin da ya zamo mutum ya aikata irin wannan a bisa mantuwa ko kuma rashin sani to shikenan babu maganar cewa ainihin sai ya dai ya rama azumi sai dai kamar yadda no ka amsa tambaya a halin yanzu ba daidai bane kuma haramun ne har ma a faɗa kai da kai cewa rana ba ta gama faduwa ba mutum yi karfi gani sai dan miti ɗaya menene miti ɗaya yana tasiri sosai kuma da wannan kun san nake jan kunnuwan ladanai lallai su yi la'akari da irin wannan yanayi yanzu a cikin azumin nan akwai lokacin da aka yi wannan lalle kusan ina jin kafin faduwar rana da kusan minti uku na ji ladanai su fara fara kiran sallah Allah ya sa ina da waya ɗaya daga cikinsu wani shekari na kira shi nake ce masa to wane ka sani cewa amanar azumin muka mutane suna wuyan mu amanar sallar ta azumi tana wuyan lada ne lada ne a musulunci amintacce ne duk lokacin da mutane masu azumi suka ji ladan ya kwaɗa kiran sallah to sun gamsu rana ta faɗi za su je su sha ruwa na ce to lalle a yi la'akari da irin wannan tunda akwai agogo akwai kalando wajibi ne a kula da irin wannan kuma abin da zai baka sosai akwai wanda shi bai yarda da kalanda ba dama maganan ma wai a ce masa maliki ya ce kaza bai yarda ba irin su za ka ga su suka fi kowa azarbabi irin wannan da gari ya yi lim ke su kwaɗa kiran sallah wani lokaci ma su rami cibiyar irin sun kuma idan gari na fayau wallahi sai a kabbara sallah wani masallacin ba su kira sallah ba wasu akwai sauran gaske to kaga wannan fi sabila jahilta addini saboda haka dai duk lokacin da mutum ya sha ruwa da zimmar cewa ya gamsu sulala ta fadi sai kuma daga baya bayyana bata fadi ba to azumin sa yana nan ba sai ya ilfin saki azumi ba yace wa mislu zalika yace kuma kwatan kwatin wannan misalin law akala ba'da tulu'il fajr da mutum zai ta abinci bayan fitowar alfijiri yadhunnu anna alfajr lam yatlu shi yana da san cewa alfijiri bai fito ba fata bayyana lahu ba'da zalik to sai ya bayyana gare shi bayan haka annahu qad tala'a cewa yau ai alfijiri ya riga ya fito fa siyamuhu sahihun to shi ma wannan mutum azumin sa ingantacce ne wala qada alaihi babu ramuwa a kansa li'annahu kana jahilan bil waqti domin shi anan ya jahilci lokaci wa qad aba Allahu lahu al-akla wa shurba kuma Allah ya riga ya alanta masa ci da sha hatta ya tabayyana lahu al-fajr har sai al-fajri ya bayyana gare shi mun sha fadan wannan muna maimaitawa ba wai sharadi bane a ce dole mutum zai dace kafin fitowa alfijiri da minti kaza ba sharadi bane ba abinda aka fi so lalle ka dan dakata ma'ana ka dace sahur dinka kafin fitowa alfijiri a kan da wasu mintuna minti biyar ne minti goma ne minti uku ne ko abin da ya kama da haka amma bai daga cikin sharuda da zai zama cewa yanzu a yadda muke gani a kalandance alfijiri zai fito misali biyar tsora kwata ya zama mutum ya tashi biyar ko kace hudu da rabi kwatan nan ita ce zai yi sahur to da zai dangana da biyar tsora kwata cif ba za a fi laifi ba shari'a tunda Allah ne ya ba damar sai hatta ya tabayyana ba ce kabla an yi tabayyana ba da an ce kabla an yi tabayyana to sai a ce a yanzu ɗinka kanka ka kuskura ya zama ya fito kana yi to amma Allah shi ba da damar da buƙatar za ta kama wannan ba umarni ba ne na wajibi umarni ne na halarci ma'ana za ka iya ce har alfijiri ya fito yana fitowa shi kenan dole ya zama mutum ya datse wannan yana daga cikin sauƙin da addinin musulunci ya yi wa bayi babu tsanantawa da takurawa a ciki yanzu akwai wurare wanda suke masu tsanantawa wai har bindigogi ke akwai wanda da ka ji bindiga dole ka datse ana buga wannan bindigogi ko dai ka ce saura minti goma ko saura minti goma sha biyar da fita alfijiri wannan bid'a ce addinin musulunci bai koyar da mu wannan ba da abinda musulunci ya tanada ne to manzo Allah Islam sai ya tsara wannan musamman yadda Madina ba ta da yawa a wannan lokaci kawai sai a ce to shikenan za a kota sanarwa da za a dinga yi dab da fitowar alfijiri da yanda kikoki wanda da an yi dole ne yazo sai zama kakame daga alfijirin sahur shi garin da yake faruwa irin wannan dama ce Allah ya ba mutum kuma sai a rasan masa yanzu an baka dama ka yi sahur a cikin lokaci to wani a wannan lokacin ya tashi saura kwata alfijiri ya fito kuma shi kenan sai ya ji wannan karar kaga yanzu an haramta masa abin da Allah ya halatta masa tunda yanzu yana da minti 15 da ya kamata ya sahur na gaggawa alfijiri ma ba zai fito ba wani zai iya saura minti 10 ya riga ya ishe shi to kaga sai a ce wai an hana shi kuma kafin alfijiri da minti 10 ko 15 saboda ga wannan bid'a ce addinin musulunci bai zo da wannan ba to shine sai malam yake cewa wal mubahul ma'zun fihi duk abin da ya zama an halatta wa dan adam kuma an masa izini yayi wannan abun la yu'maru fa'iluhu bil qada to ba za a umarci wanda ya aikata wannan abun da cewa sai yayi ramuwa ba lakin sai dai mata ta bayyana lahu to duk lokacin da ya bayyana gare shi wa huwa ya'kul alhali yana cikin cin abinci aw ya sharab ko yana cikin shan abin sha anna shamsa lam tagaru rana bata fadi ba aw anna alfajr qad tala'a ko yana cikin ci shikenan kawai sai ya fahimci cewa alfijiri ya riga ya fito amsaka to nan take mutum sai ya kame nan take dole ne mutum sai ya kame daga wato ainihin wannan cin abinci da yake ko wannan shan abin sha da yake yi sai ya kame daga wannan cin abincin ba zai cika ba zai ci gaba ba malam sai yake cewa zai kame daga wannan wala fada ma fi fanihi daga nan sai ya furzar da abin da yake cikin bakin sa in kana fihi shay'un idan akwai wani abu a cikin bakin sa li zawali udrihi hina idin domin yanzu bashi da udri ya zuci rana ta fadi ya soma bude baki kawai sai ya ga hasken rana to da udri sai ya riga ya kare wajibi ne abin da yake cikin bakin sa ya furzar da shi ba zai ce to tunda ya riga ya shiga baki na sai na kammala ba ya sa abinci yana cikin bakin sa kawai sai ga hasken alfijiri ya fito ko kuma aka sanar da shi kai wani yanzu fa karfe kaza ma'ana alfijiri ya fito to dole abin da yake cikin bakin sa a wannan lokaci wajibi ne ga cewa ya furzar da shi anan da muka yi bayani akan cewa rana ta bayyana gare shi yana bude baki ma'ana yana bude baki ya fita fada shi ba ta fadi ba kamar yadda faɗa a kwanaki banda wani abu da mutum zai gani wani haske menene kamar irin jirgin sama da yake wucewa za ka ga cewa wani lokacin ma rana ta fadi da minti biyar idan irin wannan jirgin ya wuce za ka ga cewa ga kallin rana a jikinsa shari'a ba ta dora maka wannan abin ba shari'a ba ta umarce ka da cewa sai ka wani dogon dutse ko doguwar bishiya ka gano cewa babu rana ba a'a muddin dai a nan inda kake ba wani tsauni da ya kare ka kaga rana ta fadi shikenan idza aqbala al-layl min hauna wa adbara an-nahar min hauna faqad afṭara as-sā'im wannan shine abinda shari'a ta dora mu to saboda haka sai malamin yake cewa ash-shartu thani to kuma sharadi na biyu daga cikin sharuddan da sai sun tabbata ga abinda zai kare azumi sannan azumin ya kare ay yakuna zakiran shi mai azumi ya zamo yana tune fa in kana nasiyan fa siyamuhu sahihun idan da mantuwa ne duk da mutun yana da sanin kaza amma kuma sha'anin mantuwa sai ya zamo ya manta to wannan azumin sa lafiyayye ne wala qaba alaihi babu wata ramuwa akan sa lima sabaka fi ayatil baqara saboda abin da ya gabata na ayat baqara rabbana la tu'akhidhna in nasina mantuwa daga cikin kudurori ne wanda yake na shari'a kuma wannan gabar wato idan mutum Allah bai jarrabe shi da irin wannan lalura ba wallahi sai ta ganin kaman wasa ne ya za a yi a ce wane ya manta da kaza ya za a yi ma a ce an manta da kaza kuma muhimmin abu nikan bada misali abin da zan iya cewa ni ga nauni ko wani mutum daga cikin abokanan iyayenmu unguwarsu tana ɗan tazara yakan zo a wajen iyayenmu ya hira suna da wani farin kekensa wata ran ya zo yana zaune kan keken ana ta hira da hira ta hira sai ya sauka ya zauna da aka kammala shi kira ya taka ya tafi ƙasa a gida ya bar keken ni na kai masa keken ina zuwa ake sai zuba wanda ya mutu kyan mutu kyan da ina kai a can da mato shi ka duba a ce tazarar unguwa mutum ya tafi da abun hawa to ba ma wannan ba ko wanda yake ba labari ya ce wallahi kakansa gode ya sayi mantuwa kasuwa kasuwar ƙauye ya tafi da gode ya manto ta ya dawo ƙasa to kaga yanzu irin wannan mai ba zai manta ba ashe ba za ka yi baki irin wannan ba saboda haka kawai jarabi ne Allah ya kan yi wasu na manta abubuwa to yanzu akwai wanda wallahi wani yana azumin ba azumin farko ba ba na biyu ba ba na uku ba karshe azumi wajen na goma ya zo ya dankari abincin sai sharuwa musamman a inda babu mutane wani lokaci ganin mutane suna kai da kawo za su iya tuna maka to amma mutum yana kebe kuma ga abu misali yanzu kila abin da ya zo ɗakin sai ya saba aje yan abubuwan shi ko wani abu wallahi wani zai iya mantawa sai aniya kuma sai tuno cewa azumi to irin wannan duka yana faruwa to ashe kaga wannan sauki ne na shari'a da Allah ya fi bayi wannan da a ce za a rika kama mu da irin wannan ba wanda ba wanda zai kai labari to shine sai malamin yake cewa wani ma rawahu Abu Hurairata radiyallahu anhu kuma saboda abin da sai na Abu Hurairata Allah kara masa ya dai rawaito anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi أنه قال وتعينبين يتي من نسي وهو صائم دم متمن ديمن تا الهالي ينا أزمي فأكل أو شرب سيتي كويشا فليتم صومه تونم متن يتك أزمي صح فإنما أطعمه الله وسقاه الله نيتي يدشي يشا يدشي wannan hadisi Bukhari da Muslim ne suka rawaito shi kuma lafazi ne na Muslim sai yace fa amaran nabi sai yace fa amrun nabi sallallahu alaihi wasallam bi itimamihi to umarnin da manzon Allah ya nacewa a cika wannan azumi dalilun ala sihhatihi wannan hujja ce ta cewa lalle wannan azumi ya inganta sai yace wa nisbatu it'amin nafi wa saqaihi ila Allah to kuma da aka danganta ci yadda mai azumi da shayar da shi zuwa ga Allah aka ce fa innama at'amahu Allah Allah ne ya ci yadda shi wata kafu ya shayar da shi sai ce dalilun ala adamil mu'akabati alai to wannan hujja ce ta cewa ba za a kama shi ba to sai dai wannan gabar kaman yadda muka sani zaka ga wujatin nazar na wasu daga cikin malamai su malikawa wanda muka bi saba da mazhabar su zaka samu sun dan tsananta anan su malikawa suna cewa idan mutun ya manta ya ci abinci yana azumi ko ya sha abin sha yana azumi ba kafara akan sa amma ya rama azumi daya to akwai dalilai da malamai suke ba su mafita ta hanyar sa ko dai suna hango cewa ta fuskar isnadi wannan hadisin bai inganta wajen su ba domin da yayi wa hadisi ya je ta wa'in su mazajen da wasu basu gamsu da su ba Imam Malik rahimahullahu ta'ala yana da akwai wasu mazaje a nan Madina zan iya sawa su yi min roƙon Allah su yi min addu'a amma ba zan karbi hadisi a wajen su ba abinda yasa zan iya ta su yi min addu'a saboda bayin Allah ne nagari nagartattu amma abin da yasa ba zan karbi hadisi a wajen su ba suna da sakaci duk abin da aka ce manzo Allah ya faɗa ba sa tantance kawai za su karba wanda kuma dole sai an bambance tsakanin bayan sakuwa ko kuma a su malikiya abin da suka hango yanzu wannan hadisi ya ce duk mutumin da ya ci ya sha yana azumi a bisa mantuwa Allah ne ya ce da shi shayar da shi to yanzu wani ga magarin mutane idan yunwa ta matsa shi ko kishirwa sai ce to tunda Allah ya ce yadda wani ya shayar da wani ni ma Allah zai iya tausaya mu saboda haka sai ya je tuka cikin sanin ruwa shi ba ke ba in ba atama wallahu sakahu ya sai Allah ne sai da shi shayar da shi ga magarin mutane za su iya wannan shi yasa su malikawa daga cikin ka'idodin su akwai saddu zari'a akwai toshe kafa in suka bai mutu cewa kafa kaza za ta bayu zuwa ga aikata kaza to sukan datse wannan musamman ga magarin mutane yanzu akwai fata wadda za ka ba ɗalibin ilimi ka ce ka za ya halarta amma gama garin mutane sai ka ce masa ba kyau saboda shi gama garin mutane in ka ba shi kofa da sai ya ƙara buɗa ta sai ya ƙara buɗawa sai ya ƙara buɗawa shi kuma ɗalibin ilimi zai tsaya a iya abinda na sunan ya zo da shi domin su gama garin mutane galibi za ka ga suna gina addini a bisa tausayi wallahi duk wanda yake jahili za ka samu yana gina addini a bisa tausayi yanzu a satin da kai ce zai biya nan wata gyatuma wasu matasa suna hira da ita sai suke ce mata yanzu gashi mun yi kiyamun laili da zai zama ba mu yi sallah asuba ba ko idan muka yi kiyamun lailin mu muka ga kada bace ya dauke mu in muka haɗe da asubar a lokacin ba wani abu sai to wanda ya tashi cikin dare sai wannan ibada ai Allah zai iya fi masa kada ba wannan abin da to kaga kawai ita a bisa ta tausaya musu yadda suka dai suka hana ido bacci kuma da sun ji tsoron makara suka hada da su bar su to haka jahili suke duk wanda ya yarda da addini to sai ya gina hukunci akan tausayi haba ta mutum ya danyi wannan ba to kuma Allah bai tausayi ne to ba ka addini musulunci yake ba to wannan shi sanya su malikawa suke ganin cewa in mutum yi wannan ya rama azumi dai ba dai ce zai kafara ba amma dai ya rama azumi da to kuma hujjar da burin malamai suka ce kun ga sai ka ce fal yutimma sawmahu maza Allah ya kira abin da suna azumi kira tunda maza Allah ya ce azumi ne suka ce to shikenan malika suka ce ana nufin as-sawmul lugawi ai shi akwai as-sawmu lugatan wa istilahan yanzu idan mutum ya zamo yayi shuru baya magana za a ce sama fa imma tarayna min al-bashari ahadan faquli inni nazartu lir-rahmani sawman falan ukallima yawma insiya kaga as-sawm shine wato ainihin ayi shuru ayi kurum suka ce to akwai azumi lugatan akwai azumi shar'an saboda haka so suna gani lugatan ne da aka tafi yutin masaubawo a wannan ma gaskiya wani abu ne daban yaushe za a tafi yutin ma in ana nufin abin nan lugatan ne ba shar'an ba ai kaga wannan ma ba zai taso ba saboda haka dai in mutum to shi za a wannan abin da nake faɗa wa ɗaliban ilimi idan ɗalibi wanda aka sai yana karatun addini ya zo ya ce akan makalla wallahi ina azumi na manta sai na ta abinci kun sha abin sha sai ka ce ba komai ba komai sai kan samu hadisin amma idan wani gama garin mutane ya zo bai san wannan ba wallahi malam na manta ina azumi sai na sha ruwa sai ka ce karama daya ƴan Ramadan ya wuce shikenan in ya so in ma nafila ya Allah zai ba shi lada amma in ka kuskura ka ce kada ya rama to wallahi wata ran sai ya ci abincin da gangan kawai sai Allah zai tausaya masa malam anan sai yake cewa sai yake cewa wa nisbatu it'amin nasi wa saqihi ila Allah wato danganta ciyar da mai mantuwa da shayar da shi zuwa ga Allah dalilin ala adamin muhakaza dalilin cewa ba za a kama shi ba lakin sai dai mata zakara duk lokacin da ya tuna da kansa aw zikira ko aka tunatar da shi amsaka to dole ne ya kame wala fada ma fi famihi shi ma dole ya furza da abin da yake cikin bakin sa in ka da fi shay idan akwai wani abu a bakin sa li zawali udrihi hina idin domin shi ma udrin sa ya riga ya bushe a wannan lokaci bai da wani udri sai yake cewa wa yajibu ala man ra'a sa'iman kuma wajibi ne ga duk wanda yaga wani mai azumi ya akuli yana ci aw ya sharab ko yana sha an yunabbihu ya fadakar da shi bi kaulihi ta'ala saboda fadin Allah subhanahu wata'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ku taimaki juna a bisa bin Allah da kuma jin tsoron Allah subhanahu wata'ala ma'ana koda mutumin da za ka yi zaton yana da uzurin aje azumin to in kaga yana cika tunatar da shi misali iyaye mata mata su kasance suna da uzuri na aje azumi ko dai sun tashi da jinin al'ada ko kuma bayan rana ta fito ya dauke musu to koda mace ce aka ga ta ci ta wanda ya baki azumin ne sai wa mantawa ce kuma akwai irin wannan mantuwar kamar yadda bayani ya gabata sai ta ashartu salitu sharadi na uku daga cikin sharuddan da ainihin azumi zai karye da abubuwan da suke karye azumi an ya kuna muktaran shi wanda ya ci wannan abinci ko sha abin sha da zaɓin kansa ne ai mutanawilan lil mufattir yana mai yin amfani da abin da yake karye azumi bi tiyarihi wa iradatihi da zaɓinsa da kuma nufinsa ma'ana da niyya fa in kana mukrahan idan ya zamo abun tilastawa ne fa siyamuhu sahihun to azuminsa ingantacce ne wala qada alaihi babu wata ramuwa a kansa da anna Allah subhanahu wa ta'ala domin Allah subhanahu wa ta'ala rafa'a al-hukma ya dauke hukunci amman kafara mukrahan ga wanda ma ya kafirce a bisa tilasti wa qalbuhu mutma'innun bil iman alhali zuciyarsa tana cike da imani tana nutsa da imani kada ta'ala Allah subhanahu wata'ala ke cewa man kafara billahi min ba'di imanihi duk wanda ya kafirce wa Allah bayan imanin sa anan an shafe jawabu shar kenan fa huwa kada kafara to in dai mutun ya kafirce bayan ya imani to shi kenan ya kafirce tun shi na ba haka illa man ukriha sai dai wanda aka tilastawa wa qalbuhu mutma'innun bil iman an hari zuciyarsa tana nitsa da imani walakin man sharaha bil kufri sadaran, amma duk wanda ya zama kirjin sa ya yalwato ya zama fas da kafirci, fa alaihim ghadabun min Allah, to fushin Allah yana nan akan su, wa lahum azabun azim, kuma azaba ta tabbata akan su mai girma. Ma'ana abinda ayat take nunawa, mutumin da aka tilasta masa aka fiye kafirta, amma zuciyarsa tana gamshe da imani dan ya furta kalmar kafirci, yana nan a matsayin musulmi. Ina da Ammar ibn Yasir ko ɗaya daga cikin sahabbai daga cikin waɗanda kafirai suke azabtarwa a lokacin da musulunci ke da rauni, kafirai su takura mutum a sai ka kafirce wa Muhammadu, sai ka kafirce wa addinin Muhammadu, kai wasu ma a sai ka zage shi. To mutum bai da zaɓi, dole ya yi. Har ma ɗaya daga cikin sahabbai ya zo sai manzon Allah ya yi aikin Allah, ga irin abin da ake tilasta mana a kai. To idan aka tilasta mana muna faɗa, sai manzon Allah yake cewa idan kuka faɗa ya kuke jin zukatanku? Sai ce ya manzon Allah, zuciyarmu tana nitsa da imani, ba ma jin wani ɗar. Sai ce to in an tilasta muku gobe ma ku yi haka. Ma'ana wannan zai nuna cewa ashe da aka tilasta wa mutum ya faɗi kalmar kafirci ko ya aikata aikin kafirci, in ya aikata wannan ba ya zama biya wajen Allah. Abinda musulunci bai yarda ba da nasunin bayan ɗaya tak a tilasta ma kai shine kisan kai. A ce ma ka kashe wani ko a kashe ka, to da musulunci bai yarda ba, domin ranka bai faransa ba. Duk wanda zai ce aini wallahi tira samu a kai bindiga aka daga mun, aka ce in ban kashe wani ba za a kashe ni, to shi ma sai an kashe shi, a ce ai ranka bai faransa ba. Amma abin da ya shafi matsala ta ridda, aikin ridda, a kalma ta ridda, a ce mutum ya yi ko a kashe shi, malamai suka ce yana da zaɓi. Idan yana da ƙarfin halin da zai kafe in ya so a kashe shi, to wannan falala ce, in an kashe shi ya yi shahada. In kuwa ya bai da ƙarfin halin da zai kafe, to shi kenan ya faɗi abin da aka umarce shi ya faɗa, in ya so shi kenan a kyale shi, kuma zuciyarsa tana nan a kan imani. Saboda haka sai malam yake cewa fa'iza rafa Allahu hukumal kufri, to in har Allah ya ɗauke hukuncin kafirci, amma ukriha alai, daga wanda aka tilasta masa akan kafircin, fama dunahu aula, to abin da bai kai kafirci ba shi fitaccenta ya zama an ɗauki wannan hukuncin. Wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, kuma saboda faɗar manzo alaihi salatu wassalam, yace inna Allah tajawaza an ummati al-khata'a, Allah ya yafe ma al'umma ta kuskure, wan nisyana da mantuwa, wa masukurihu alai, da abin da aka tilasta musu akai. Yace wannan hadisi Ibn Majah da Imam al-Baihaqi su suka rawaito shi, kuma Imam Nawawi ya hassana shi. Yace falau akraha ar-rajulu zawjatahu al-wati, da mutum zai tilasta matarsa a bisa saduwa, wa hiya sa'imatun, alhali ita tana azumi, fa siyamuha sahihun, to ita azumin ta yana nan lafiya kalau, wala qada alaiha, ita ba babu ramuwa akan ta. Yace wala innahu ikraha, kuma shi ma bai halatta gare shi ya tilasta mata alwatsai a bisa saduwa, wa hiya sa'imatun, alhali tana azumi, illa in samat taqawwan bighairi izni wadhih, sai dai in ta yi azumin nafila ba da izinin sa ba kuma yana gari. A nan da za a ce mutum ta tashi da azumin nafila, mijin ta yana gari bata fada masa ba, kuma ya gina da bukatar ta, wannan wajibi da alfin ya karya mata wannan azumin. Sai ce walau tsara ila jawfi sa'im gubaru, da wata kura za ta fada ya zuwa wato ainihin cikin mai azumi, ma'ana ta shiga makogaran sa, au da kana fihi shay, ko wani abu ya shiga bi gairi ikhtiyari ba da ainihin zaɓin sa ba, kaman kuda kawai sai zo ya fada, kun san nan ina faruwa, kawai kuda ya fada kawai sai mutum ya yi kakin duniya ba zai iya fitowa ba, au ta mabba ko ya kurkura baki, a wutan shaka ko ya shaka ruwa, fa nazala ila jawfihi shay shay'un min alma, sai wani abu na ruwa ya shiga makogarin sa ya wuce bi gairi ikhtiyari ba da zaɓin sa ba, fasiyamuhu sahihun wala qada alai, to azumin sa ingantacce ne babu ramuwa a kansa. Yan uwa, saboda yanayin lokaci dole mu dakata a nan, mun yi bayanan waɗannan gabobi guda uku, da wannan za mu fahimci cewa shari'ar musulunci tana da sauƙi, kuma Allah yana tausaya wa bayinsa, kuma za mu gane cewa ashe ba dukkan abin da yake ɓata azumi da zarar mutum ya yi za a ce azumin sa ya ɓaci ba, sai in wannan sharuɗa guda uku sun tabbata. ko kuma sai wannan mawani guda uku an riga an kawar da su saboda haka abinda muka yi daidai muna fata Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna fata Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din صلى الله وسلم وبارك وانعم اكرم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله